بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إن شاء الله زامو كرنت درسين قوم شاترة أتكين درسا إحياء علوم الدين أنا الإمام أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي وانا درس الإمام الغزالي يا واري شيدون مغانا أكن لدوبان دسوكا چنچن شيمي نيمن إلمي كما يندو موكا سني كويما لتفايدو سمان دا أكواري لدوبان نيمن إلمي دا أبن دي داجي آداب التعلمي آداب المتعلمي أما داي الإمام الغزالي أنا يازا أبو بوان دي كي غنون سن داجي دا موضوع اللي تافن سنة إحياء علوم الدين يكاوسو لدوبا كمانغو دا تكوسكو ترا وان دي كي غنون سن يسوك في إلحاهي وان da dukkan mai neman ilimi ya kamata ya saso nusba ainihi a ladabi na farko al-Imam al-Ghazali ya fara da abin da dukkan bayin Allah suke farawa da shi shine kyautata niyya wato ikhlasi cikin abin da ake yi wannan ikhlasin kamar yadda muka sani shine ruhin ayyuka Ibn Athaillah al-Sakandari yana fadi a cikin ikam dinsa al-a'malu suwarun qa'ima wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha wato ayyuka gaba daya wasu kuma kane a tsatsaye abin da yake zama rai a cikin su ya ya su har su zama wani abu mai amfani shine a sami ikhlasi a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fadi a hadisi muslim wanda Abu Huraira ya ruwaita ana agna shuraka'i ani shirkidi faman amila amalan ashraka fihi ghairi taraktuhu wa sharikahu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ya wadatu daga dukkan wanda za a hada shi da shi duk mutumin da ya aiki ya hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani sa a cikin aiki Allah subhanahu wa ta'ala zai bar mutum da wanda ya hada shi da shi mun sani kuma hadisin niyya mai girma wanda kusan dukkan bayin Allah suna ruwaitan wannan hadisin wasun su ma suna fara littafin su da shi wanda yake yana nuna mana girman ikhlasi cikin abu da nufin Allah subhanahu wataala domin an ce ikhlasi shine ya zama an rufe ido kamar yadda bayin Allah suke fadi tadmidu al-qalbi an al-iltifati ila ma siwa Allah wato ya zama an rufe zuciya yanda mutum ke rufe ido ya zama bai ga komai ba to ka rufe idan ka na zuciya daga waiwayen wani Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkan abin da ka sa a gaba zaka aikata shi ko da yake ikhlasi anan kamar yanda malamai suke fadi ba wai yana nufin kawai mutum yace na yi niyyar zan yi aiki dan Allah bane shikenan ya zama dan Allah a'a ai sai ya cire dukkan wani Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin wani Allah har da wato makamin bawa yakan kai har tunanin son aljanna da sauransu ya zama baya cikin abin da mutum yake nema ya zama Allah subhanahu wataala kadai ya nema kaman dai yanda Allah subhanahu wataala yiwa almanzan Allah sallallahu alaihi wasallam umurni wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta saboda haka dai ya zama an nufi Allah subhanahu wataala kadai cikin dukkan abin da ake aikatawa a wannan ikhlasi din wasu zasu iya cewa ai ga maganan al-Imam al-Ghazali wanda shi kanshi ake jinkina masa ko da yake shi da kansa ya kawo magana a wani wuri a cikin littafin sa kuma ya faɗi ba maganan sa bane duk da dai mafi yawa ana ruwaitar maganan daga wajen sa amma shi kanshi ya nakalci maganan daga cikin kutul qulub na Abu Talib al-Makki na wanda suke cewa talabna al-ilma la lillahi fa aba an yakuna illa lahu al-Imam al-Ghazali ya kawo wannan maganan ya taujihi shi taujihi irin na malamai yace abinda ake nufi fa aba ai fa abal ilmu ai imtana alaina ilimi muka kasa samun shi sai da muka nufi Allah domin in ba a nufi Allah ba ba za a iya samun ilimi ba ilimi ba zai samu ba sai ga wanda ya nufi Allah subhanahu wataala da neman ilimin sa sharadi na biyu ko ladabi na biyu al-Imam al-Ghazali yace shine mutun ya rage Allah ka zuciyansa da burace burace na duniya watan kar ya zama mutun yana neman ilimi kuma ya shagala kamar yadda muka sani ilimi yan ana cewa baya baka sashin sa har sai ka bashi dukkanka saboda dole ne mutumin duk da yake neman ilimi ya zama ya baiwa ilimin nan dukkanin sa ya sami tafarruk ga ilimi ya maida hankali akan ilimin nan domin ya sami abin da ake nema ko da yake wannan baya nufin cewa mutun ya zauna idan zai nemi ilimi ya zama nauyi akan wasu ya ki sana'a amma abin da ake nufi kada yayi rikije yana shagala da neman duniya yana shagala da wasu abubuwa wasu ala'iku na duniya sabanin wannan ilimin watan ba laifi ya dan nemi abinda yayi dan sana'o'i wanda za su taimake shi a cikin wannan neman ilimin nasa don ya sami abinda zai ci ya wadatu daga roƙon mutane ko bara da sauransu domin roƙon mutane da bara gare su ba abinda ya dace bane anan kuma mas'alan waqafi zai zo ya fardanta kansa wato yana da kyau kwarai da gaske al'umma musulmi kamar yadda muka sani magabatan mu ba a raya ilimi ya zama ya sami daukaka ya sami karbuwa ilimin addini musamman bai sami karfi al'umman mu sun zama magabata cikin ilimi ba sai da ma'attajirai da masu hali da hukumomi suka girmama waqafin ilimi wato dole ana buƙatar a girmama waqafi na ilimi ya zama attajirai suna ware wasu abubuwa mutum yana da gidajen haya ya aje wannan gidan haya na aje shi ganin duk abin da yake bayarwa na bar shi don dalibin ilimin da zai karanta fanni kaza saboda ungonmu mu sami wannan fannin ko ga wani malami mai almajirai ya aje almajirai yana karantar da su to ni kuma nayi waqafin wata wani shago ko wasu kantuna ko wani gidan haya ga wannan makarantar da malamin nan da almajiran nan domin su sami abin da za su yi babu shakka tsarin karatun da muke da shi yanzu na almajirai da ake ta magana akan su ko da yake mutane da yawa ba su bambanta makarantar almajirai da fitabara kamar yadda muke fadi ko da yaushe shi a tashi a je ai bara ko yaro ko babba lalura ne idan wanda ya kamata su dauki nauyin wannan yaro su miƙe da wajibin su idan sun yi wajibin su yaro ba zai fito kan hanya yayi bara ba to amma su ma kila waɗanda ya kamata su dauki nauyin ba laifin su bane su kadai kila akwai laifin rashin tsari kila akwai laifin rashin gaskiya kila akwai laifin danne haƙoƙin su da haƙoƙin al'umma yana isa zuwa gare su ana musu dukkan wajibin da ya wajaba ai musu da kila ba su buƙaci har ƴaƴan su sai sun ce sun bara za su ci abinci ba duk da ko ta wace hanya ba mu tashjii wato goyen bayan yara su kama hanya suna zuwa suna bara don su sami abin da za su ci amma kuma a lokaci daya ya wajaba a waffara musu abin da za su ci don su ci gaba da wannan tsarin na karatun alqur'ani wanda haddan alqur'ani da ilimin addinin musulunci tun asali yanda ya taso kenan babu shakka zamani na canzawa abubuwa suna zuwa sababbi amma ba za mu iya cewa tsarin makarantun biyan kudi da za a je a biya a yi karatu su ne za su zama makofin makarantun almajirai wanda ake yi ba a biyan komai fi sabilillahi don mun san ba kowa ne yake da kuɗin da zai biya domin ɗansa ya yi karatu ba dole ne al'umma su tashi su samar da hanyoyi da ƴaƴan al'umma mabukata za su sami daman da za su ci su nemi ilimi za su ɗauki ilimin alqur'ani da ilmomin addini ba tare da sun yal ilja'insu zuwa ga saka kuɗi ba ko da yake dai wannan jumla mautari ba ne a mawdu'inmu dai muna magana akan ladabban mai neman ilimi a ladabi na uku yace rashin girman kai wato dole ne ma'abucin ilimi wannan ka'ida ce mai girma a duk mutumin da malamai suna cewa da yawa daga mutane sun yi tawadu'u saboda ilimi sai Allah subhanahu wataala ya daukaka su da yawa ba su da ilimi mai yawa da yawa kuma suna da ilimi mai yawa amma sun sanya girman kai sai Allah subhanahu wataala ya kaskanta su ko kuma su ce duk wanda ya sanya girman kai ko yana da ilimi Allah subhanahu wataala zai kaskantar da shi Allah ubangiji ya kare mu abinda yake nufi rashin girman kai rashin girman kai ga ilimin shi kansa rashin girman kai ga ma'abuta ilimin kada a zama ana girman kai ga malamai ko ga ma'abuta ilimi ya zama ana tawadu ana kaskantar da kai gare su kuma sannan daga cikin girman kai al-Imam al-Ghazali yace zaban wa zakai karatu a wajensa kace ni sai wajen wani zan dauki ilimi ko ni sai wajen wani ya bada wani misali yace ai kwatankwacin ilimi kwatankwacin mutum ne zaki ya biyo shi domin najatul akhira ya ma fi najatul dunya to idan zaki ya biyo mutum baya damuwa wane ne ya tsira da shi mutum ne mai muhimmanci ko kokarin mutum kuma kamar yadda muka sani malaman hadisi suna cewa mutum baya zama cikakken malami sai ya dauka daga wanda yake saman shi ya dauka daga tsaran shi ya dauka daga wanda yake kasan sa mun ga darussa irin wannan da yawa daga har sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka dai dole a cire girman kai a dauki ilimi daga wajen duk wanda ake tunanin za a iya amfana da shi ko da yake wannan baya nufin baya munafati da tadqiqi wajen zaben wa zakai karatu a wajensa dole ka dauki ilimi wajen wanda kaga ya sifantu ya yi takhalluki da halayen ilimin al-imamu Malik ibn Anas yana cewa inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin da kuke gani addini ne sai ku duba ku ga daga wajen wane za ku dauki addinin ku adab na hudu al-Imam al-Ghazali yace kada tun farkon shi farawan shi ya fara neman ilimi ta hanyar shiga cikin sabanin malamai yana so ya san wannan malamin ya ce mene wannan malamin ya ce mene me wannan mazhaban ya ce mene me wannan mazhaban ya ce mene wani yana shawwasha kwakwalwan almajirin ilimi a farkon lokacin da ya fara neman ilimi sai ya zama ya dauki hankalinsa da abun sabanin malamai da sauransu kuma wannan zai rage mashi ganin girman ma malaminsa idan ya san kaulin malaminsa da wani kauli da ya saba da shi a yi mai da hankali akan maganan malaminsa tukuna in ya kyautata shi to daga baya din matsayinsa ya kai ya ji sauran akwal kuma ya hada su to babu laifi sai ya kai matsayin da zai iya daukan wasu akwal din ka'ida ta biyar ya ce ya tabbatar ya kaddamar da mafi muhimmanci domin shi ilimi a mawaki na ما هو العلم جميعا احد لا ولو حاوله الف سنه انما العلم عميق بحره فخذوا من كل شيء احسن واتن دي با وني وند زي iya tara dukkan ilimi koda zai rayu shekara dubu ne ba zai yuyu ba yace domin ilimi yana da zurfi tekun sa mai zurfi ne saboda haka ka zabi abin da yafi kyau yafi muhimmanci daga kowanne daga cikin ilimi anan gaskiya na so mu amfana da wata wasiya mai muhimmanci kwarai wanda ina mu yi wa ƴan uwana almajirin ilimi wasiya da su yi kokari su sami wannan wasiyar ta Sulaiman ibn Halaf al-Baji wacce ya yi wa ƴaƴansa guda biyu domin su amfana da ita na so mu karanta wasu wani waje kadan daga cikin wannan wasiyar inda yake magana akan yanayin ilimi da yadda ya kamata almajirin ilimi ya jera ilimi yake cewa a ciki wa afdalul ilmi ilmu shari'a mafificin ilimi shine ilimin shari'a wato ilimin da mutum zai san shari'an musulunci wa afdalu zalika liman wuffiqa yace mafificin abinda duk yafi kuma a cikin haka ga wanda Allah ya sa ya dace cikin almajirin ilimi an yujawwi da qira'atul qur'an ya fara da kyautata karatun alqur'ani mai girma wa yahfaza hadithan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya haddace abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon haddacewa na hadisin manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ya'rifa sahihahu min saqimihi kuma ya san bambancin ingantacce da mai rauni wannan sanin bambancin ingantacce da mai rauni koda ta hanyar malamai al-huffaz ba dole ne sai shi kanshi ya san sharuddan bambance hadisi ingantacce da mai rauni ba babu laifi yayi taqlidin wani daga cikin manyan huffaz na hadisi a cikin ingantawansa ko raunanawansa kuma cikin abin da yafi dacewa anan zai iya dogara da littafai da malamai suka tafi akan cewa abubuwan da suke cikin su ingantattu ne sai ya amfana da irin waɗannan littafan thumma yaqra'a usul al-fiqh idan ya kyautata karatun al-Qur'ani ya sami gargwadon abin da ya samu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai kuma ya karanta usulul fiqh ya tafaqqaha fil kitabi was sunnah domin ta haka ne zai sami fiqh din nan man yuridillahu bi khairin yufaqqihu ko da yake dai mun yana abinda ake nufi da yafakkaru amma abinda yake nufi anan zai bashi ikon ciro hujja ciro istinbati daga cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama thumma yaqra'a kalam al-fuqaha bayan nan sai ya karanta maganan malaman fiqh wa ma nuqila min al-masail an al-ulama da abinda kuma anan al-fuqaha kila yana nufin fuqaha al-amsar ne sai kuma yace ma nuqila min al-masail an al-ulama da kuma abinda aka nakalto daga mas'alula wato maganganun malamai a cikin fannonin ilimi wa yadrabu fi turuqin nazri kuma ya darraba kansa a cikin hanyoyin bincike wato hanyoyin karatu da gano hujjoji wa tasahihil adillati wal hujaji da yanda ake gane ake bambanta mai kyau da mare kyau a cikin hujjoji wa man qassara an dalika wanda kuma himman sa bata kai haka ba fa hadhihi ghayatul quswa darajatul ulya yace wannan ita ce matukan tukewa daraja mafi girma wannan ga wanda yake tabahuri kenan a cikin ilimi amma wanda bai sami daman haka ba wa man qassara an dalika fa yaqra'a ba'da tahfizihi alqur'ana wa riwayati alhadith yace sai ya karanta bayan ya haddace alqur'ani mai girma kuma ya ruwaita hadisi almasail ala madhhabi malik sai ya karanta mas'alula a mazhaban imamu malik rahimahullah, Allah masa rahma, fahiya idhan faradat anfa min sa'iri ma yukra'u mufradan fi babi tafakuhi. Yace ita inda za a karanta mazhaba guda daya, za a kebanci mazhaba guda daya, to ita ce mazhabar da idan ta kebantu tafi amfani ga almajirin ilimi akan sauran mazhaboba da muke da su a cikin fiqh. Dalili kuwa wa inna ma khassasna madhhab Malik rahimahullah li'annahu imamun fil hadith wa imamun fil ra'y. Yace mun kebe mazhaban Imam Malik ne muka ce idan yana son ya fahimci addini bayan haddace alqur'ani da fahimtar ingantacce da mai rauni daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya karanta mazhaban abin da ya samu na mazhaban Imam Malik akan jerin da magabata suka assasa. Yace mun yi haka ne saboda Imam Malik shi imam ne, watan ya kai makamin imama, jagoranci waɗanda ake sauraron maganar su ake komawa zuwa gare su a cikin ilimin hadisi, kuma ya kai makamin irin wannan jagorancin a cikin ilimin fiqh. Idan suka ce ar-ra'ayi mu a lokacin suna nufin fiqh ne, duk da ra'ayin zai iya nufin fiqh kuma zai iya nufi a can cikin ilmul kalam, amma dai anan suna nufin a cikin fiqh. Walaysa watan yau galiban suna ma in suka ce ra'ayi a farko da yake ya ciki wuce da zamun na marahil da dama. Akwai lokacin da an ce ra'ayi ana nufin masu yawaita akaisa, masu yawaita qiyas, kamar mazhaban malaman Iraq kenan wanda yake muwajaha da mazhaban malaman Madina na ahlul hadith. Amma dai ba ana nufin zargi ne kamar yanda wasu ke fahimta ba, inda ra'ayi zai istiklali daga sunna to shine zai zama abin zargi, amma idan ya zama ya zo ne domin istinbatun hukunci, domin fahimtar abin da ke cikin sunna, to wannan alaman kamala ne kamar yanda aka sifanta Imam Malik da shi a nan wajen. Walaysa li ahadin min al-ulama mimman basata madhhabuhu, yace babu wani daga cikin malamai, ba wanda yake da cikin wanda mazhaban su ya haɗu ya cika fadin duniya. Abu Hanifa ta Nu'man, Allah ya kara masa rahma, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, waɗannan dai wasu ne mafi yawa dai fuqahul amsar wanda suke fi shahara, da sauran masu mazhaba kuma banda su, wanda su kuma Allah bai sanya wa mazhaban su shahara kamar nasu ba. Wa kathurat fil masail ajwibatuhu, kuma ya zama yana da ajwiba, yana da amsosa a cikin mas'alola da dama. To laysa li ahadin minhum darajatul imamati fil ma'nayayn, babu wanda ya cika matsayin imama a cikin dukkan wannan ma'anona guda biyu kamar al-Imam Malik ibn Anas, Allah subhanahu wataala ya kara masa rahma. Wannan nasiha ce mai karfi daga Sulaiman ibn Khalaf al-Baji, ta yanda ya kamata almajirin ilimi ya jera wato karatunsa lokacin da zai yi karatu. Al-Imam al-Ghazali, duk da lokaci ya riga ya riske mu, ya yi magana bayan nan akan mutu almajirin ilimi ya yi kokari kuma ya san menene dalilin da yake sa wani ilimi ya fi wani ilimi daraja, domin ta haka ne zai gane wanne zai shagala da shi akan wanne. Yace dalilin girman ilimi gaba daya dalili ɗayan abu da biyu ne, ko dai ya zama sharafu thamarati ko mithaqatu dalil, watan ko dai ya zama abin da ilimin yake haifarwa mai karfi ne, mai girma ne, dalilin abin da ilimin zai kai zuwa gare shi. Misali ilimin da zai kai ka zuwa ga tsira a lahira ba daidai da ilimin da zai zama dalilin tsiran ka a duniya. Ilimin da zai kai ka zuwa samun yardan Allah ba daidai da ilimin da zai samu ka yardan mutane. Ilimin da zai baka yardan Allah ba daidai da ilimin da zai baka kuɗi kawai. To haka dai kowanne menene samaransa, menene yake kaiwa zuwa gare shi, to abin da yake kaiwa zuwa gare shi nan shine mafifici, sai kuma karfin dalilinsa, watan abin da ya ginu akai na hujja mai karfi ne, ba akan zato ne kawai da takhayyulat da auham ba. To waɗannan abubuwan guda biyu su suke sa ilimi ya sami fifiko. Idan suka haɗu, ga wannan ilimin shi yana da wutaqatu dalil, ga wannan ilimin yana da sharafu thamara, kamar misali ilimin fiqh yana da sharafu thamara, ilimin lissafi daya a tara da daya biyu yana da wutaqatu dalil, to anan dole a kaddamar da ilimin fiqh saboda sharafu thamara shine abin kaddamarwa akan wafaqatu dalil. To haka dai ya kawo duka da waɗannan misalai masu muhimmanci, sannan a ƙarshe ya yi magana akan lalle a tabbatar an gujewa jayayya a cikin wannan neman ilimi din, domin jayayya ba abin da yake haifarwa, inda har bayan Allah za su ce a gujewa yawan tambaya ma, in ba da darura ba, in ba an kai lokacin da za a iya tambaya ko an kai uzuri. Kuma za mu ga haka a cikin karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda suke zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara guda ba su tambaye shi cikin komai ba. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa bai ga mutane irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda su sun rayu gaba daya ba su tambaye shi ba sai cikin abubuwan da ba su fi dan goma sha ba, kuma waɗannan abubuwan duka suna nan a cikin Alƙur'ani mai girma, wato da yana nuna cewa suna da matuƙan karanta tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun ce sun kasance suna zama suna fatan a sami wani bako ya zo daga ƙauye, domin baki da suke zuwa daga nesa su ne sukan iya tambaya domin su da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce musu la tasalu an ashiya in tubda lakum tusukum, saboda haka suna kamewa daga yawaita tambayoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To dai haka zama masu ladabi, masu kamewa daga yawan tambaya, in ba ya zama dole, in ba ya zama wanda yake addinin mutum zai gino akai, kuma akwai alaman ishara zuwa ga yoyuwan yi din ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, mun dai takaita ne kwarai saboda yanayin lokaci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.